الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba sati gaba da karatunmu na tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda muke yi a cikin wannan littafi na rijalun wa nisa'un haulan rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fadilatu Sheikh Sa'ad Yusuf Awazir rahimahullahu ta'ala a yau insha Allahu za mu ci gaba daga inda muka tsaya darasi na 73 a cikin tarihin babban sahabin nan makarantin alqur'ani mai daraja Abu Darda radiyallahu anhu kamar yadda muka gabatar da bayanai iri daban-daban dangane da wannan bawan Allah mai matsayi kuma masanin Al-Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara kafin ya karbi musulunci yana harkokin kasuwanci yana ɗaya daga cikin masu hali amma da ya karbi addini sai ya ga ba zai iya haɗawa duka biyu ba don haka sai ya kasance yana neman ɗan abin masarufi na yau da gobe sauran lokacin kuma ya mayar da su domin aiwatar da ayyukan ibada kuma manya-manyan magabata daga sahabban annabi da tabi'ai da tabi'ina sun yi kyawawan bayanai dangane da matsayin Abu Darda a cikin al'ummar musulmi wa an Sa'id ibn Abdul Aziz ya ruwaito da wannan ruwaya an Muslim bin Mikham qala li Abu Darda yana ɗaya daga cikin almajiran Abu Darda wanda yake karantar da su a masallacin Damascus yace Abu Darda sai ya ce mini udud man fi majlisina ka lissafa waɗanda suke majalisan nan domin in san yadda zan ba da karatu yadda zan ba su karatu talafa da'u alifan wa sittamia wa nayifa yace ai sun kai wajen 1600 da wani abu saboda haka sai ya ce to a kakkasa su tunda kowa yana son a ce ya karbi Qur'ani daga bakin sahabin annabi wanda a gabansu aka saukar da Al-Qur'ani ga suna da dama ma mai gaba ɗaya da mala'ikan da yake kawo Qur'anin da za su gaifi kiri-kiri saboda haka duk wanda ya karbi Qur'ani a bakin manzon Allah ya koya daga manzon Allah kaga wannan ya samu Qur'ani gaskan ƙwariya shine yana ɗanye karab saboda babu wani tsakaninsa da manzon Allah saboda haka kaga babu wanda zai zo ya gwada masa iya karatu ko kuma ko tajwidi ko wani abu makamancin wannan saboda haka fakanu yaqra'una sun kasance suna karatu a gabansa wa yatasabaquna ashara suna tsere-tsere a tsakaninsu daban almajirai sai da wannan idan babu wannan tsere-tsere to ba inda wani karatun ma ba za a yi shi ba mutane ba za su je kololuwan matsayi ba dole sai kuna yi kuna rasa tsakaninku to da haka ne yake gane wanda yake da kwanya wato wanda yake da kwakwalwa ko kuma wanda Allah ta'ala ya baki ilimi wanda yake da baiwa ko wanda yake gifted saboda su ɗalibai in suna koko a tsakaninsu to haka zai taimaka musu. In ba su yi ma don Allah daga baya zin zai koma don Allah. Manya-manyan magabata suka ce saboda tsararrakinsu suka yi karatu. Idan akwai wanda yake sa'anka ne ko abokinka in kuna karatu kullum za ka yi ta maimaita sheku ne. Sai idan ka nema, sai idan ka wahala. Na'am, saboda haka suna karkasawa ayoyi goma-goma, kamar yadda sahabban annabi suke yi ayoyi goma su yi ta maimaitawa, har sai sun haddace, bayan sun haddace sai sun san fassarar ayoyi goma, bayan sun san fassarar ayoyi goma su yi aiki da waɗannan ayoyi goma sannan su kara. Kaga sabanin alaran muminmu na yanzu. Su da haka suke yi. Ko kuma ana kasa mutane gida goma-goma wanda za su rinka yi kashi goma-goma suna karatunsu a dunkule. Wani yana kuskure a cikinsu wani zai yi gyara. Zai ce wani kana bata mana karatu ko kaza ne yadda ka faɗa ba haka ba ne. Ya ce kuma fa'iza salla subha Abu Darda radiyallahu anhu idan ya yi sallan asuba wamfatala shi ne ya juya. Abinda yake nufi da al-infital a nan shi ne wato mutum bayan ya yi sallah zai yi afkar ba zai tashi nan da nan ba. Idan ya yi sallah zai yi afkar ɗin da ake yi bayan idan da sallah astaghfirullah 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 wa allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram ko allahumma qini azabaka yawma tajma'u ibadak wa allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak. Sannan kuma kaga idan bayan sallah su ba nema akwai kulhu da za a yi sau uku, falaki sau uku, nafi sau uku, akwai ayatul kursi da sauran waɗansu azkar. Sai ya gama wannan sai ya juya. Ya sa ba wai ana idan da sallah kuma sai ya ce bari ya yi karatu ba, a'a, saboda kowanne akwai layinsa. Ba zai yi wayi mai gaba ɗaya ba, amma za a yi abin da ya sauwaka. To fa in ya juya wa qara juz'an yakan karanta wani bangare ana sauraro. Dalilin da yasa karatun Qur'ani yake karantawa kenan idan ka ji sai kuma sai ka ji. Yana iya yi wa wajen maimaitawa za a iya samun kuskure. To kai in baka sani ba za ka iya kuskure baka sani ba. Kuma idan ka haddace da kuskure hatsari ne. Domin gyara shi yana da wahala. To shi yasa yake faɗa wa malami shi idan ya ji yana jin ka yi kuskure zai ce kuskure ne. Inda ba kuskure ba ne kuma zai ce maka wannan wata kira'a. Kaga in ya ce maka wata kira'a sai ka rike. Duk ran da ka ji wani ya karanta za ka ce ya wannan wata kira'a ce ta inganta. Ko da ko baka faɗi kira'an wane ne ko riwayan wane ne ba. To daman malami haka yake sai ya faɗa. Idan ya faɗa kowa yana ji. To kuma sai kowa ya ta maimaitawa. Sai dai ya danganta da yadda ake karɓa. Domin wani zai ce mutane goma goman su zo suna maimaitawa tunda suna da yawa. Wani kuma zai ce mutum ɗaya ɗaya. Wani kuma zai ce dukan ku karanta in ji. Kamar yadda ake karantarwa a cikin ajujuwa. Saboda haka a lokacin da ya zo yana karantawa fa yuhdiquna bihi duk kewaye shi ake yi gaba ɗaya tunda kowa nasa yake so ya ji. Shi ne sahabin annabi wanda ya karɓi karatun Qur'ani daga bakin annabi. To kaga ko da akwai wani wanda yake mai basira zai ce maka karka damu za ka ce a'a ga wanda yake ɗanye karam yaushe za ka je ka haɗu da bauri-bauri. Ai ba za ka yadda da bauri-bauri ba. Sannan kuma yasma'una alfaza suna jin lafuzzanta. Dama yadda yake furta kalma. Shi yasa wani lokaci yake so a ringa kallon yadda malami yake yi. Wajen karatun Qur'ani ba wajen karatun rijalun wani sa'un ba. Wajen karatun Qur'ani za ka ringa kallon bakin mai karatun. Shi yasa in kana kallon manya-manyan talabijin na duniya za ga yadda waɗansu suke yi. Akan ɗauki ainihin fiskansu da kyau. To na ga namu talabijin ɗin na nan ma ana kwaikwayo. wanda za ga wani lokaci har haska bakinsa ake yi, ana haska bakinsa fiye da yadda ake haska goshinsa, balle a haska kansa wace irin hula ya sa. Kwarai da gaske, ko a haska kirjinsa wace irin riga ko wani irin aiki ne a jikin rigansa, ba wanda ake dubawa ba, akan duba bakinsa. Yara su sun fi ɗaukan wannan manya kan abubuwa da yawa ya kiɗi masu, kai dai in ka ji karatun ma ka fahimta alhamdulillahi, yaushe za ka tsaya kana ta sura ido sai ka ga yadda baki yake motsi. Misali alhamdulillahi rabbil alamin, to kaga wani zai duba ya gani, saboda in dai garanti bai ci bakinsa ba ko ninganci bai ci bakinsa ba ko sayanci bai ci bakinsa ba ko jaranci, kuma yana jin akwai harufan da ba su da shi na arabiya ko, to za ga abin ya fito. To ko da ya ci bakinsa idan ya yi, don za ka ji wani bafilatani in yana karatuwa to yadda ka san rabo, kun san miya rabo? Eh, amma an san menene ake kiransa yarbo, an san miyan yarbo ko? Kukan da bata gama nuna ba, da ɗanyanta haka sai a je a yanko, bayan an yanko sai a kirɓa ta tukunya, sun aka kirɓa a tukunya ran da aka yi tuwon sabon dawa. To wani lokaci ana bayani wani ma zai ce kai shi bai taɓa cin wannan ba, to an ka je ƙauyenku ka tambaya yake yi, in ka ɗiba sau ɗaya in ka tashi sai shan ruwa, za ka ji shi karam. To shi daɗin Alƙur'ani shi ne da farko in ka yi kuskure kowane irin yare kake da shi, saboda akwai harafin da yake za ka samu a yarenka babu. To kana yi yau da gobe, yau da gobe, yau da gobe, sai a wayi gari yadda Balarabe yake faɗa kai ma haka za ka faɗa. Shi yawan maimaita shi ne Qur'ani wa khairu jalisi la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazadu minhu tajammula. In ana yawan maimaita shi haka yake. Na'am, saboda haka suna jin lafazinsa ya yake furtawa suna kallo. Wa kana ibnu Amir muqaddaman fihim, yasa sai kawo mana labari yace ibnu Amir, ibnu Amir shine Abdullah ibn Amir ad-Damashqi ash-Shami, yana ɗaya daga cikin manya-manyan makarantan Qur'ani. Imam Shatibi ya ambace shi cikin littafinsa Shatibiyya, ya ambace shi saboda haka yana ɗaya daga cikin manya-manyan almajirai na Abu Darda. Yace wa amma Dimashq ash-Shami daru ibn Amir, wa amma Dimashq ash-Shami daru ibn Amir, Damascus na Asham qasam Syria yace daru ibn Amir, yace wannan gida ne, gari ne na ibn Amir, shine wannan makarantun Qur'ani. To haka Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita walansu waɗanda suka yaɗa karatun Qur'ani a duniya, ibnu Amir yana daga cikinsu. To haka Allah yake, kamar yadda a fagen hadisi waɗanda suka yaɗa hadisan manzon Allah a duniya aka ji su, Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud da sauransu kuma ba su habbai ba ne. To haka ma waɗannan, kaga ibnu Amir da su Zakawan da su Al-Kisa'i da sauransu, nan ne aka samu su Warshu, su Hafsu, su Kumbul da Qalun da makamantansu, wanda dukansu ba su habbai ba ne. To idan ka zo ɓangaren tafsiri, nan ma aka samu Ibn Jarir al-Tabari, ba sahabi ba ne, ƙwarai da gaske ba sahabi ba ne. Saboda in ka koma baya sai ka samu babu littafin da ya shahara sai nasa, ko tafsirin da ake kiransa Muqaffas na Ibn Abbas ba ke rubuta ba. Yanzu kamar yanzu ne idan ka karanta tafsirin Ibn Jarir Tabari ko kuma tafsirin As-Samarkandi ko wani tafsiri haka, kana iya cicciro maganganun inda aka kawo maganganun Abu Huraira, bayanai na Abu Huraira inda ya fassara ayoyin Qur'ani. Don ka tara su cikin littafi guda kana iya ba da suna ka ce tafsiru Abi Huraira. Idan ka ce tafsiru Abi Huraira, kowa zai ce tafsirin Abu Huraira, amma sai ya duba written by ko kuma wane ne ya rubuta, sai ya samu wanda ya rubuta shine malam ya haya bakin kasuwa. Malam ya haya bakin kasuwa, wani zai ce tabbi kasuwan gina kasuwan Madina ko na Makka. To kaga sai a zo ana bincike sai a gano a ke bakin kasuwan Bauchi ne, Bauchin ma Central Market, ana ce malam ya haya bakin kasuwa, anan aka haife shi amma ba anan yake da zama ba. Ya ce to yayi zamani da Abu Huraira ne, yaushe ya tsallaka ya tafi har ya haɗu da Abu Huraira? Sai ya ce aha, shi ya sa cikin introduction duk littafin da mutum ya ɗauka yana da kyau a ce ya karanta muqaddima. In ka karanta muqaddima da kyau, sai ka karanta table of contents shine fihrisa, sannan kuma sai ka karanta al-khatima shine conclusion. Rubutun yanzu ana samun menene abinda ake kira kamar recommendation, recommendation ko observation ko wani abu na ta'id. To a ƙarshe sai ka karanta, in ka karanta sai ka karanta ainihin conclusion din wanda ya kunshi wannan, kuma sai a dubi al-maraji. To in ka duba wannan ana kyauta zaton ka samu sketch na ainihin wannan littafi. In baka da lokacin da zaka bi littafin shafi bayan shafi, to lokacin da aka zo a karanta introduction ko muqaddima za a gane ga yadda aka rubuta littafin, don zaka yi bayani ka ce ina karanta maraji ne manya-manyan tafsirai. Wani lokacin ka faɗi sunayensu, a yanzu ana son ka faɗi shekarun da Allah ya karɓi rayuwarsu a bracket. Saboda haka na karanta tafsirin Ibn Jarir Tabari tuwufiya sana kaza wa kaza, na karanta tafsirin Ibn Kathir Ad-Dimashqi tuwufiya fi sanati kaza wa kaza, sannan ka ce na karanta tafsirin Imam Al-Bagawi wanda yake iktisari ne na tafsirin wani tuwufiya sana kaza wa kaza. To sai na yi samari sai na ɗebo bayanan da Abu Huraira radiyallahu anhu kawai yayi dangane da ayoyin Al-Qur'ani. To dole sai ka gabatar da wannan bayani, in ba gabatar da wannan bayani ba, in bincike kake yi ka kai ma malamin su, ba bai zan da yake abu sokewa zai yi, saboda ka gwada akwai tuwa-tuwa ciki tsakaninka da zamanin Abu Huraira da nisa. Zamanin Abu Huraira mai yiwuwa ma labarin kasan kuma babu labarinta, balle har a zo wani bakin kasuwa. Kwarai da gaske, ina fata an gane da wannan shi ne. Don haka waɗanda manya-manyan bayin Allah, Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka a cikin karatuttukansu. Yanzu kamar littafin Ahlari ne da su Ashimawi da su Iziya, ai yadda suka samu daraja sun yi suna kwarai da gaske. Da tafsirin Jalalaini, jiya ina karanta bayanin wani malami akan Jalalaini, ai yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa waɗannan tafsirai suka yi suna, ba yunkurin mutanen ba ne, ba ƙoƙarinsu ba ne, haka Allah ta'ala ya sanya albarka akan littafin, shi yasa suka wayi gari suna da tasiri. To shi ma haka Abdullahi bin Amir Ad-Dimashqi Ash-Shami, wanda ya lakanci karatun babban sahabin nan Abu Darda radiyallahu anhu, saboda haka da Abu Darda ya bar duniya shi ma sai ya kafa majalisarsa, sai kasance duk wanda ya karatu a makarantansa ko kuma makarantanta samu ɗaukaka a duniya ka kaf gaba daya, daga wurare daban-daban ana zuwa wajensa, tunda shi ya ga sahabin ya ji abin da ya ainihin yadda yake furta lafuzza, kuma ya gani da bakinsa. Saboda haka duk wanda ya zo ya gani da idonsa, saboda haka duk wanda ya zo shi ma zai amfani da waɗannan abubuwa guda biyu. Wannan ƙarin bayani ne akan Ibn Amir, kamar yadda aka ambata. Aka ce hatta birnin Damascus ta samu ɗaukaka da shahara ne a zamaninsa a dalilin shi wannan ƙari, mahaddacin Alƙur'ani kuma makarantin Alƙur'ani, Abdullah ibn Amir Ash-Shami. Kultu, mala yace, mai wannan littafi zai mana bayani ce. Yace wa da'watun ila Allah ta'ala bi ghairi hadha al-juhd, duk da wanda za a yi zuwa ga addinin Allah ba tare da irin waɗannan wahalhalu ba, wa bi ghairi hadhihi al-himma, ba tare da wannan himma ba, fa ma'aluha al-inhidar wal-bawa, to karshe tarwatsewa za ya abubuwa su lalace. Yasa yake son malamai su zauna a waje guda? Dalilin da yasa malaman da za su zauna suna karantar da mutane, harkokin siyasa ba nasu ba ne, harkokin kasuwanci wanda za a zurfafa ba nasu ba ne. Domin saboda in ka shiga harkokin kasuwanci, to dole tunaninka yana tafiya kullum kana lissafin kuɗi. Sai ka fara innal hamdalillah, sai ka ce wannan 100,000, sai a jaka ambaci kuɗi a ciki. Komai kana maganan kuɗi, saboda ɗan kasuwa kullum yana lissafin abinda ake maganan riba da faduwa. To balle harkan siyasa, idan mutane za su yi ta'addabanka, musamman ma siyasa irin ta yanzu, sai ka ɗan kwaikwayi ƙarya ƙwarai da gaske, sai ka ɗan ɗebo ƙarya haka ka ɗan wanke ta, da yi mutum baƙi kirin ne, amma ka ce mutumin kirki ne, jama'a ku zaɓe ki. Ko mafiya yawan su mai yaudara ne. To don haka dole ne mutum ya tsaya mai da hankali, ko da wajen karatu ne, in baka mai da hankali ba, ba zai zauna ba. Wajen karantarwa ma, idan baka mai da hankali ba, nan ma ba zai yi ba. Yanzu kullum aka zo karatu a ce baya nan, kullum a ce baya nan, to akwai matsala. Saboda wani ya riga ya kashe lokacin sa, ya kashe abubuwansa, ya riga ya ce lokaci kaza zai samu abu kaza, a zo a ce ba zai yi ba, a ce baya nan. To wannan yana daga cikin abin da yake kashe makarantu. Shi yasa malaman da suka yi kokari suka zauna a da zaman Diris, in an tuna su dole a yi musu addu'a. Waɗanda suke karantar da Ƙur'ani da waɗanda suke ba da littafai, malami zai zauna tun safe yana ba da karatu, ba zai tashi ba sai azahar. Ana azahar zai shiga gida ya ɗan kwanta, ya ɗan huta, sannan ba zai fito ba sai la'asar. Bayan la'asar ya zo ya zauna ya sake ba da karatu zuwa magariba. Ana magariba zai ɗan zauna a masallaci, suna cewa wai suna lazumi, wani lokaci lazumi suke don a wancan lokaci tunda duhu ne. Zai ta subhanallahi subhanallahi, tarbi guda nasa, tarbi guda na babansa, tarbi guda na mahaifiyarsa, tarbi guda na wane ne. Waɗansu tsofi ya ka zuwa karantar da mu a da, wayan aka yi sallah sai ka yi wannan subhanallahi 33, alhamdulillahi 33, wallahu akbar 33 ko 34. Idan mutum ya yi tarbi na farko naka, tarbi na farko na biyu sai ka yi wa babanka, tarbi na biyu ka yi wa mahaifiyarka, sannan tarbi na uku kuma sai ka fara rabawa ma duk wanda za ka raba masa. Wannan ne bai inganta ba, amma ko ba komai, an gwada maka muhimmancin iyaye da muhimmancin kanka da kuma zama domin ambaton Allah. To za ga wasu ana sallan isha'i shikenan sai su koma gida, kuma a lokacin damana zai je yayi noma, saboda ko da almajirai suna zuwa karatu ba a ba da sadaka. Ƙwarai da gaske ba kowa ne yake ba da sadaka ba, ka zo ka ɗibi karatu iyaka ɗibanka, ka kama hanya ka tafi abinka. Sai kuma Allah ya ɗora musu kana'a, ƙwarai da gaske suna da wadatun zuci. Malami zai sa riga ya sati guda da riga, in ka ga ya canza riga to zai tafi masallacin juma'a ne, ko kuma zai tafi karɓan aure ko wani abu, yana dawowa zai cire rigan ya naɗe ya ajiye ya ɗauki na zaman gida. So sun ɗauki duniyan da sauke, sai Allah ya rufa musu asiri. Amma mu yanzu yadda muka ɗiba da faɗi, ka ji mutum ya fito daga ƙauye amma sai ka ga ya zo ya ɗauki rigingimun da suka fi ƙarfinsa a binni, sai ya addabe ku da ainihin kwaram da surutayya iri daban-daban da gunaguni da yawan kuka wannan mutanen da ba sa yin haka kuma duniya da kake ganinta inna ardallahi wasi'a wallahi kasan Allah tana da fadi arzikin Allah yana da fadi ko a garin ku ne talauci ya dame ka to kamar kai hijira kamar garin ku kaje wani waje ka nemi arziki inda arziki kake so don Allah ya kaddara da rabon ka zaka samu wajen bai maka ba ka sake komawa wani waje haka zaka yi ta yawo har ka rufa ka mutu don Allah ya kaddara zaka yi kudin zaka yi kudi don Allah ya kaddara ko ba zaka yi ba to haka zaka gama yawon ka yasa duk garin da ya matsaye ka ba gunaguni zaka yi ta yi ba kama hanya ka fita ka bar garin ka tafi wani waje ka je ka nema kuma ga hala da addu'a to ilimi ba cikin sauki yake samun sa ba sai mutum ya dage kwarai da gaske saboda haka aka karantar da al'umma wajen da'awa kuma wallahu la yaqbidu al-ilma Allah baya karban ilimi intiza'an ya kwace a wajen waɗanda ya ba su ilimi indai har kai ilimi Allah baya kwace ilimi sai dai kuma in babu albarka zai iya sanya ki ya zama shiririta kwarai da gaske abu guda ne wanda aka ce idan ka haddace ki baka yawaita maimaita ki ba zai samu matsala da Qur'ani da dukkan abin da mutum ya haddace in baka yawan maimaitawa to zai samu matsala amma in ka gani ka ce baka sani ba yana da wahala in ka sani ka sani kawai bayan da za a yi a ce ka karanta Qur'ani suratul fatiha ka haddace suratul fatiha sai wata jarabawa Allah ya kawo maka sai ka manta haddan suratul fatiha sai aka kawo maka suratul fatiha din ka karanta da ka zo sai ka ce kai ai kai baka taba ji ba ba zai taba yiwuwa ba in ka sani ka sani ina fata an gane amma ka ce baka taba abin nan ba sai dai saboda mujiza na Qur'ani kamar misalin kullum ana yawan maimaitawa ka ce ma wani ya karanta maka don karatu wani ya yi maka ya fi daɗi akan kai ka yi da kanka ka saurari na wani ya fi daɗi to wani yadda yake tsarawa sai ka ji kamar an yare ka ce saki maimaita mun ni ban taɓa jin wani ya yi karatu irin wannan ba amma abin da ka sani ka sani a ce ka waye gari jahili gungurumi gaba ɗaya bayan kuma kai da malami ne Allah baya wannan amma kuma in kai kuɗi idan Allah ya ga dama kuma dare ɗaya zai tsaya taka ga masu mulki muna gani kwarai da gaske mutum zai zo yana yawo ana masa diniya yana yawo da manya-manyan jifa-jifai sai ga an waye gari kawai yana yawo da manya-manyan fatoci a jikinsa shaddar masa koɗe kuma da za ga takalmi mai haske mai ɗan tudu haka sai ka samu takalmin ta cinye akwai takalma irin da sai ga gefe abin da yadda ka san bakin gatari haka zai koma amma duk da haka yana jan kayansa za ka iya samun mulki ka wayi gari baka da mulkin za ka iya yin kuɗi ka yi fintin kau a kuɗi ka wayi gari babu kuɗin amma ban da ilimi sai dai kuma baka rike shi ba to sai a wayi gari ilimin baya da albarka walakin yaqbidu bi qabdil ulama wannan hadisi ne sai dai Allah yana karban ilimi ne da karban malamai malaman da suka shahara suka yi zurfi wajen ilimi sai Allah ya dauki rayukansu sai ga kuma an yi da wahala a samu wanda zai mai gurbin su saboda wannan zaka samu kafin ya kai wannan matsayi yake kar 40 ko 50 yana karantarwa to ko ba zai yi wanda ya hau kujerar rana tsaka ya samu abinda wannan yake kar 40 ko 50 yana tarawa ba ina fata kun gane yadda abin yake haka abin yake to amma banda samarin mu na yanzu kawai an cin lokacin kauyen ka zo karatun haya islami amma karfi da yaje kana son a baka limamin garin ku gaba daya kana son a baka shugaban malamai kuma kai baka zaya ma kai karatun yadda ya kamata ba kullum wujin kana kauyen ku filo a kaji amsawa da yake ya shafi Allah ya kyauta za ga waɗanda suka kwana biyu suna samun waɗansu abubuwa na matsayi da martaba wato ba lokaci guda ba ne ba lokaci guda bane, sai an dauki lokaci. Kuma ko duniya ma haka ne, duk wanda ka ganshi a fagensa, harkokin kasuwanci ko harkokin siyasa ko mulkin sarauta ko mulkin yayi achieving din wani abu, to wallahi ba rana zaka bane, ya biya a hankali ne. To shi ne abinda malai ke so ya gwada mana, wato Abu Darda tun da ya je Damascus yake karantarwa, sai da ya kusan shekara 30 ko 40 yana karantarwa, har Allah tabaraka wataala ya karbi ransa. Saboda haka majalisansa an fara daga mutum hudu aka je goma, aka je 20, gashi an wayi gari lokaci guda mutum 1,000 da wani abu, kusan 2,000 za a ce, tun da ranar da aka lissafa wannan lissafi ne. Yana yi yiwa waɗansu suna da uzuri ba su zo ba. To kaga ba rana tsaka ne kawai da ya zo mutanen nan suka taru haka ba, shi ma sai da ya haƙuri. To wajen nema ka yi haƙuri, wajen bayarwa ka yi haƙuri. Allah ya rufa mana asiri. Kalimatun wa mawa'ir tuktabu bima izhar, ga waɗansu kalmomi da wa'azozi wanda Abu Darda ya yi, wanda ya cancanta a rubuta su da ruwan zinare. Li Abi Darda radiyallahu anhu mawa'izun wa kalimatu, yana da wa'azozi da waɗansu kalmomi. Tun kashu ala safahatil qulubi, wanda ya kamata a ce a shafin zukata za a rubuta. In aka ce a rubuta abu a cikin shafin zukata, shi ne yadda ba za a manta ba. Ƙwarai da gaske mutum ya rubuta a zuciyarsa, kullum yana gani, yana gani da idon basira. Qauluhu, akwai wata rana yana cewa, ma li ara ulama'akum yashabun wa juhalakum la yata'allamun, yace ta'allamu fa innal alima wal muta'allima sharikan fil ajr, yace ma li ara ulama'akum yashabun, yace na ga malaman ku suna ta tafiya, sahabbai suna ta tafiya, sahabban annabi suna ta tafiya. Wa juhalakum la yata'allamun, yace jahilan ku kuma ba sa koya. Daga wanda suka tafi neman kudi sai wanda suka zauna kawai zaman banza, suna ta taki a dabobi iri daban-daban da bakin hanya, taɗin da ba zai musu amfani ba. Yace na ga jahilanku ba sa koya, malamanku kuma suna ta tafiya. Yace ta'allamu, ku masu hankali ku nemi ilimi. Fa innal alima wal muta'allima, lalle da malami da mai neman ilimi, sharikani fil ajr, suna tarayya wajen lada. Saboda haka da mu da ku muna tarayya wajen lada, ƙwarai da gaske. Kamar yadda wanda ya wannan tebur kun ga yana tarayya da mu wajen lada, masu ɗaukawa ma haka, wanda ya wannan kujera ma haka, wanda ya aiko da kaza maganin mura ma haka. Saboda haka wajen karantarwa ana samun tarayya. Dalilin da yasa zaka ga waɗansu idan suka gane malaman da suke karantar da al'umma ko a mutanen da muka ambata, sai ga wani idan ya zo ya fitar da zakkanta na kayan amfanin gona kamar buhu 30 ko 40, sai ya ce malam wani ku kai masa buhu 10, liman a kai masa buhu 10. To ba za su je suna roƙo ba. Malam wani an kai masa buhu 10, buhun shinkafa buhu 10, ya lissafa ya ga zai yi watanni 10 ba tare da ya nemi shinkafa ba. To hatta extra time ma sai ya ƙara muku, sai ya ƙara lokaci. Wancan shi kuma ɗan kasuwa ne, ya fitar da zakan kuɗinsa, sai ce malam wani na'ibi a kai masa 500,000, sai ce shi kuma liman dokta a kai masa 1,500,000. Ai idan na hau kan 1,500,000 ina jin ƙarfi 12 dare ma zan buɗe darasi ji, domin na zama da matsala. da yanzu kana jin mutumin da yazo ya bada abinci wa malami ko ya bada abin masarufi wa malami ko ya rike masa wani bangare na rayuwarsa yana ta karantarwa duk abin da malamin da yake karantarwa idan Allah ya baki lada shi wancan mutumi baya da commission ne yana da shi eh kwarai da gaske to haka duniya take cuɗe ni cuɗe ka dama wannan su za su ce mu muna harkokin kasuwanci Allah ya gata malam Allah ba za mu samu daman ainihin zama ba amma duk abin da yake da muhimmanci don Allah a fala mana to wadan suna da kunya ba sai sun fala ba kullun kana kawo wato ko da matsala ba za ka fada maka ba kullun sai ai ta maka addu'a kuma karatu yayi ta tafiya a ce mutane ku zo ku ta sauraro da ka zo da kar ka zo duk daya duk malamin da yake tallafa masa wallahi da ku taru da kar ku taru in yazo zai karatunsa saboda ba abinda zai jijjiga shi wannan kenan wa qawlu sana abu darda radiyallahu anhu yace wailun lil ladhi ya'lamu marra wa wailun lil ladhi ya'lamu wa la ya'mal sab'a marrat wannan an bambanta tsakanin wanda ya sani da wanda bai sani ba yace wailun kalman azaba ta tabbata lil ladhi ya'lamu للذي لا يعلم مرة ده wanda bai sani ba amma wailun din guda daya wanda bai sani ba kwata kwata wa wailun sannan kalman azaba ta tabbata للذي يعلم ga wanda ya sani wala ya'mal kuma baya aiki da abin da ya sani sab'a marrat so bakwai wannan fasara ne na atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun to amma bayan ka duba zaka kuma gaskiya wannan nasi da aka yi abin nan ya doke mu gaba daya kwarai da gaske mu almajiran yanzu da malaman mu don fadin yafi yawa aikin baya da yawa kwarai da gaske wani lokaci sai ka ga mutumin da bai sa zalama a cikin rayuwarsa bai sani ba yana takazanzan kamar yadda idan mutum ya duba rayuwar iyayensa da kakanninsa a da sai ga suna da takazanzan kuma ba su da ilimi na addini mai zurfi amma yanzu kai ka gane komai a waye kake amma tsiyarka ta fi ta tsohuwar mota kwarai da gaske kun ga akwai ganganci a ciki Allah ya sauke wa qawlu sannan kuma Abu Darda radiyallahu anhu yace wa tarana yace laula salatun yace ba domin abubuwa guda uku ba ma ahabbtul baqa'a sa'a yace wallahi da ba zan so in dade a duniya na awa daya ba ina son Allah ya dauke raina kawai mu huta zama'ul hawajir yace tsananin kishin ruwa na zafin ranar nan idan mutum ya dauki azumi barai da gaske kusan an fi fifita yin azumi a lokacin zafi da kiyamul layli a lokacin sanyi saboda azumi a lokacin zafi ya fi wahala kiyamul layli a lokacin sanyi ya fi wahala musamman kana da duniyan kule idan ka shiga ciki irin kusan asuba din nan akwai wani mummunan sanyin da yake kalawa kana fitar da kafanka ɗaya daga cikin bargon sai ka ji ka mayar ladan yana kiran sallah ka ce har lokaci yayi amma ladan ne na wallahi shi lokaci ma bai cika ba sai ya kiran sallah haka kawai sai ka ji kana watan ladan alhali an samu ladan ne mai kokari ne ma yake yin haka ko ana tare da kama ka ce kai amma waɗannan kullun shiga sallah da wuri su bari sai an dan tura mana wallahi da ladan da liman duk yan gaggawa ne sanyi ne fa yasa kafa da haka saboda baka son fitowa to a lokacin aka fi son ayi kiyamul layli yake ba domin azumin da yake yi na nafila a lokacin tsananin zafin rana ba yace da zai so a ce ya bar duniya ya huta ka ji ba والسجود في الليل da sujudan da yake yi wa Allah cikin dare domin ka san kana son ka samu daukaka a duk fannin rayuwa gaba daya to ka yawaita sujada wa Allah lokacin da ba wanda yake ganin ka sai Allah zaka tashi kai sujadan mamatan ka ban sani ba ƴaƴan ka ban sani ba wallahi da manyan mutane sun gane abinda abin nan abin sirrin da ke cikin wannan suka gyara halayensu suka yi adopting din wannan to da ba mai taka su ko mai murkusa su sai dai in kaddara ko kuma kwana ya kare a ce ka kai ƙololuwan matsayi yanzu kamar kana shugaban kasa ko kana gwamna a ce uku da rabi din nan ka tashi ko baka je kai alola ba ka sauka ka daga kafet din mun kun san kafet din su ma ya fi katifan ka kai talaka kafet din ɗakin gwamna ya fi katifan ka in kuma baka yadda ba to ka nemi a gwada maka wanda kana takawa zaka ji kamar kana nitsewa kamar zaka faɗi in karka taki yin sujada kuma sai ka kwanta ka kara sabbacin ka haka to kashi ka ɗaga dandamalin kai ko da yake tayal din ma yafi na masallaci amma dai in ka ji kana shafa ƙasa dai ai yafi abin nan din ka ce kana gwamna ko shugaban ƙasa ko kana minista ko kana wani sarki mai ƙaho guda uku ƙwarai da gaske ka tashi ka faɗi ka yi sujada kana ya Allah ya Allah Allah ya gale ka ba zai taimake ka ba yana da wahala saboda me saboda duk girmanka duk fawan da Allah ya baka lokacin da ka faɗi ka yi sujada dinan ka zubar da su gaba ɗaya ko ba wanda ya sani ba wanda ya sani to zai wahala a ce ka roki Allah wani a wace Allah ba zai baka ba amma za ka yi kai domin Allah ba sai ka hango danja ba mai kwarai da gaske a ce ka mallaki miliyoyi wanda za ka ɗauki miliyan ɗaya ka bayar kamanta kusan duk mutumin da zai ɗauki miliyan guda ya bada kyauta ya manta ba zai iya tunawa ba wannan yana da kuɗi amma ya tashi cikin dare ya faɗi ya yi sujada ya ce ya Allah ya Allah kawai ko iyakacin ma haka ya ce ya Allah ya Allah Allah ya san damuwansa sai ga Allah yana sauke masa abubuwa Allah ya taimake mu saboda haka sujada annabi ya riga ya faɗa mafi kusancin lokacin da kake dab da Allah subhanahu wa ta'ala shine lokacin da kake sujada maza Allah ya ce to idan kun yi sujada ku yi addu'a ko ku roki Allah fa qaminun an yustajaba lakum lalle kun cancanci Allah ya amsa muku yasa ake son yawan sujada ya ce to ba domin yawan sujada ba da nake yi ya ce da zan so a ce na bar duniya wa mujalafatu aqwamin to sai ga wajen yin da zama da mutanen da yantakuna jayyidan alkalam wanda suke ciccira suke zaɓen maganganu masu kyau su haddace su su kiyaye su kama yuntaka a ta'ibu samar kamar yadda suke tsintan kamar yadda ake tsintan ƴaƴan itace waɗanda suke nunannu kun san ko a da idan aka zo aka ɗebo kanya da yawa ko aka taro da binai ko aka kawo tsada da yawa ko aduwa ko gauɗe ko kuma kaɗanya da sauransu in aka zo da su da yawa a cikin kwando ko a cikin kwano za ga mutum aka sa masa sai ya zaɓi nan ya ɗan zaɓi nan ya zaɓi nan ko gyaɗa ne ma haka ke yi kana ɗaukan manya-manyan har ka dawo kan ƙanana ko ba ka ke yi ba to daman wannan zaɓe-zaɓen wannan yana nufin majalisa na ilimi kenan ba domin zaman da ake yi a majalisan ilimi ana amfanuwa ba shi da zai so a ce Allah ya ɗauki ransa ya huta waɗannan abubuwa guda uku kowane guda ɗaya yana da muhimmanci ƙwarai da gaske balle a ce mutum ya haɗa balle a ce ya haɗa kowane guda ɗaya ka ɗauka shi yasa bayan Allah su suna son Allah ya ƙara musu rayuwarsu ne ko kuma tsawon rai ne Allah ya ba su tsawon rai saboda ayyukan alheri ba wai saboda su tara duniya ba. Rabi'an wa qawluhu radiyallahu anhu da fadin Abu Darda yace ubudu Allah ka annaka tarahu yace ka bauta wa Allah kaman kana ganin sa domin saboda yafi tsoron Allah idan mutun yana bautan Allah tamkar yana ganin Allah ko Allah yana ganin sa to yafi tsoron Allah don zai tsayaye mai kyau kwarai da gaske domin yanzu haka zaka ce ga gwamna yana ganin ka ko karatu ne in gwamna yana nan kusa za mu fi yin karatun lafiyayye sai dai kuma Allah ya sauke shine ubudullaha ka bauta wa Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin sa wa udda nafsaka fil mauta sai dai koyaushe ka rinka lissafin kanka cikin matattu in ka fita ba za ka dawo ba in dare ya yi ba za ka wayi gari ba in gari ya waye kana ganin ba za ka yi yammaci ba to wannan zai taimaka maka wajen rage sabon Allah subhanahu wa ta'ala wa iyyaka yace na gargade ka wa da'watal mazlumi to fa da addu'an wanda aka zalunta kai taka banban komai karancin zalunci wa alam kasani anna qalilan yughnika khairun min kathirin yulhika yace dan kadan da zai wadatar da kai yafi mai yawa da zai shagalar da kai don akwai wani in ya samu arziki dan kadan shine dan aljanna in ya samu da yawa kuma dan wuta ne domin saboda yawan za ta lalata shi wani shi kuma da yawa din bai dame shi ba ya san yadda yake sarrafawa to ka samu dan kadan mai albarka ya fi ka samu mai yawa wanda bai da albarka abin da yake nufi sannan kuma wa an la yabla ka sani aikin nagarta baya lalacewa duk wani abu mai kyau ba zai taba lalacewa ba shine la yadillu rabbi wa la yansa wa anna al-ithma la yunsa kuma ka sani laifi idan ka aikata shi to ba za ka taba manta shi ba in Allah ya ce a rubuta to a rubuta in ba gafarta maka yayi ba to akwai matsala to kowace sadara idan muka dauka akwai bayani kwarai da gaske khamisan nabiyar wa qawluhu wa tarana kuma yace alhamdulillahi alladhi ja'ala al-aghniya'a yatamannawna annahum mithluna indal maut wala natamanna annana mithluhum hina idhin ma ansafana ikhwanuna al-aghniya yuhibbunana ala ad-din wa yu'adunana ala ad-dunya yace godiya ta tabbata ga Allah alladhi ja'ala al-aghniya wanda ya sanya mawadata yatamannawna suna burin annahum mithluna ace su dinnan misalin mu ne indal mauti yayin mutuwa mu da bamu da komai domin duk wanda yake da wadata lokacin da yazo mutuwa zai yi da na sanin me yasa ya tara dukiya saboda yana hango alamun tambayoyi kwarai da gaske yawan abinda ka tara yawan tambayoyin da za a yi maka Allah ya sa mu wani lafiya wala natamanna annana mithluhum hina idhin yace mu kuma talakawa ba za mu so ace mu misalin su bane a wannan lokaci yayin mutuwa saboda talaka a lokacin mutuwa shi yana ta munna yana jin daɗi yana ganin zai je lahira babu rigingimu da yawa amma talakan da banda talakan yanzu kan dan hada rigima ne Allah ya sauke ma an safana ikwanuna al-aghniya yace in uwanmu mawadata yace ba su mana adalci ba yuhibbunana ala din yace suna son mu akan addini za su ce ku ta yi mu kuma mun je mun rike wancan harka akarmakallahu a ci gaba da karantar da mutane mu kuma mun shiga harkokin siyasa muna ta abin na ci gaba da mutane wa ya'adunana ala duniya amma sun ga mu muna neman duniya kuma haushi suke ji da yanzu za a gani na hauje ina zan zagaya wani zai ce ka gani malamai sun koma suna hawan jisu mahasadi kawai mugu kwarai da gaske to me yana jin haushi kai ka hauji kana tawwal walanka ni ba zan hau ba sai in na samu dama abin da yake sama da jin ma hawa zan yi kwarai da gaske Allah ya ba mu arziki mai albarka mai yawa mai albarka to waɗannan bayanai ma taqaddama min mawa'iza نقلناها من سير أعلام النبلاء في ترجمته رضي الله عنه وانا لتافي قداك الأوفو سادسا سينكدا yace ibnu adam fa il arda bi qadamika fa innaha an qalilin takunu qabra ibnu adam innama anta ayyamun fa kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk ibnu adam aw ibnu adam innaka lam tazal fi hadmi umrika min yawmi waladatka ummuk wannan wazi yake yace ya kai dan adam fa il arda yace ka taka kafa bi kadamika da kafanka in ka ga dama ka taka da kyau in ka ga dama ka dan tsofana fa innaha an qalilin takunu qabra in an kwana biyu za ta koma kabarinka minha khalaqna wa fiha wa minha nukhrijukum taratan ukhra saboda haka yanzu za ka taka kafa ka taka da kyau amma an kwana biyu kuma to kana cikin ta yace ibn adam kai dan adam innama anta ayyamun ke kai din nan kwanaki ne kawai duk wanda ya zo duniya da rai to yana tafiya ne bisa kwanaki kwarai da gaske kwanaki suna zuwa suna shudewa suna zuwa suna shudewa sun ga idan an haifi yara ana ganin kamar su abun nan manyan gobe ne ana tafiya a hankali kuma sai a zo su zama kwarijai daga nan kuma sai a ce sun zama dattawa daga nan sai a ce sun zama tsofi daga nan kuma sai a ce sun gaji da duniya sai mutuwa kwarai da gaske ayyamun kwanaki ne kullama fa kullama zahaba yawmun zahaba ba'du to ka sani duk lokacin da kwana ɗaya ya tafi to wani bangaren ka ne ya tafi kwarai da gaske shi ya sa masu ba'du dai ana taya su murna ina ka kai shekara 80 ana maka bazu yana taya ka murna in ka kai shekara 80 me za ka yi kana jin za ka saki maimaita 80 yanzu a duniya za a samu mai shekara 160 ko 150 ana samun waɗansu tsofi ba a san yawan shekarunsu ba amma sai ka samu mafiya yawa sai da yake waɗansu daga cikinsu gidadawa ne waɗansu kuma ba za su iya tuna komai ba amma zai ka samu ba sa wuce 120-130 hakan mahadini ka samu ire-iren waɗannan saboda haka in kwana ɗaya ya tafi to wani ɓangaren ka ya tafi idan ka tura ka kai shekara 30-40 idan 30 kana walwala 40 kana walwala in ka je 50 ka fara jajewa kanka 60 nan ma jaje ne 70 jaje ne 80 jaje ne kafayin ya kamata a ce maka kuma yin sigifari gaba daya amma abinda zai baka takaiti shine sai ga wani dan shekara 80 takin amma duk wata irin tuwatu wanda ake yana ciki to yaushe zai tuba yaushe zai bari kowace barna yana ciki yaushe zai bari yace ibnu adam yace kai dan adam innaka lam tazal fi hadmi umrik kai din nan ba za ka gushe ba kullum kana rusa rayuwarka matukan ka zo duniya min yawmi waladatka ummu tun daga ranar da mahaifiyarka ta haife mani sai sani nan wa kana idza ra'a janaza qala idan ya gagawa an zo da ita yana nasiha wa mutane ya kace ugdu fa inna ra'ihun wa ruhu fa inna gadun mau'izatun baliga wa ghaflatun waqi'a كفى بالموت وإذا يذهب الأول فالأول ويبقى الآخر لا حلم له نتي أقدو نتي كوي سمكو كوي تتفيا فإنا رائقون موما منا بيوبايكو إن كنت في دسافة وضام ذو ديما قريدة قصية دومي إذن كاكا غاوة أموتي إبا داريا ذاك يكوى بالنمبا يدى أكا وچي دا إتا وطرانا كيما هكذا وچي تكي kwarai da gaske in kuma ka zo karshen duniya kai takin duniya to a wajen zaka lalace in ka mutu ba inda zaka je ba wanda zai daga ka ba wanda zai bizine ka wa ruhu kuyi yammace idan da yamma suka je ya kan ce fa inna gaduna idan an wuce da gawa da yamma zai ce to ku sauka lafiya mu kuma da safe muna zuwa tunda ba san lokacin da za mu mutu ba yace mau'izatun baliga yace gawa da kuke gani wallahi babban wa'azi ne amma wa ghaflatun sari'a mutane suna cikin rafkana nan da nan in kana son ka gane shine ka je wajen taziya kuna zaune sai ka je wani buga shewa kwarai da gaske dalilin da yasa aka ce wanda aka yi masa mutuwa ku bar shi ya zauna shi kadai ya za a zo a zauna ana ta tari ana abin nan waɗansu kuma da wannan suke amfani domin su samu connection kwarai da gaske yanzu ana mutuwa gwamna ko wani commissioner in ka ga wajen mu ɗauki gwamna ma tunda commissioner ba ya taɓuka komai shi ma yana kokarin ya fidda kansa amma yanzu da za a yi mutuwa ma gwamna wato in ka ga wajen abin zai baka tsoro zaka je kana ganin shi ma bai san da kai ba bai abin nan ba kai kuma kana ta matsawa sai ya ganka dama akwai kwangilanka da ta makale ka gaishe shi ka sake gaishe shi ka ce ranka shi dade ka gane ne sai na gane ka mana ba kai ne malamin almajiran nan ba wanda ka fito daga filu sai na gane ka mutanen garinku da lafiyarsu lafiya kalansu shi kenan kayan je ba don Allah ba kenan mafiya yawa amma fa idan da za ka je ka ɗauki hoton ka ajiye randa aka ce wannan ba shi ne gwamna ba idan an masa mutuwa ka je ka ga jama'an da suke zuwa ba don Allah yake zuwa ba da safe za a yi mutuwa a hanyar makabarta wajen dawowa ko abin da ma an fara mantawa waɗansu ma a makabartan za ga sun koma gefe suna ta taɗi suna ta buga waya shi yasa ake son a samu mai wa'azi mai zafi ita ya ku manya ya ku manya ya ce kuma zo kusa ya ku talakawa ku ja baya manya su za su saka gawa a cikin kabari ya kai mai girma gwamna ka ji tsoron Allah don girman Allah ka kama gawan nan kai za ka fara kamawa ka sa a cikin kabari zai dai kama sa ka gobe ba zai sake zuwa magabarta ba ai dama abinda yake so ayi wa'azi a bakin kabari din ayi wa'azi ma kowa da kowa kafa bil mauti wa'iza mutuwa ta isa ta zamo mai wa'azi ga kowa da kowa wannan ya shafi kowa da kowa in malamai ne mutuwa wa'azi ne idan masu kudi ne mutuwa wa'azi ne idan masu mulki ne ma mutuwa wa'azi ne yan kasuwa mutuwa wa'azi ne kwarai da gaske in namiji ne ko mace kowa ma mutuwa wa'azi ne yaro ne mutuwa ba za ta zama masa wa'azi ba shi ba abin da ya dame shi yaro karami amma yanzu kai ka zuba ka gani da suwa ka saba yanzu ina suke a kowane layi duk waɗanda ka tashi da su a cikin kowace irin harka yadda ka tashi da su shekara da shekaru haka suke ba waɗanda suka tafi ba waɗanda suka ragu cikin matanka da ƴaƴanka da iyalanka da danginka da iyayenka da abokanka da abokan hulɗanka yana da wahala amma kaga yaro shi ba zai duba wannan ba yazhabu al-awwal fal-awwal sai ɗaya yana tafiya bayan ɗaya amma anan kaman yana gwada cewa kaman mutanen kirki su suka fi yin gaba kwarai da gaske domin a ƙarshen duniya mutanen kirki su za su yi gaba wa yabqa al-akharu la hilma la wanda aka rage kuma wanda suka rage a baya su za su rage su kuma ba su da hankali don al-hilm wato hankali ne yana fassara hankali al-hilm al-ana yana daukan wato natsuwa don haka ce mutum bai da natsuwa bai da hankali ne kamar yadda Allah ya ce am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun ahlamuhum jam'u hilm shine hankulansu su suke musu umarni da haka ko kuma rashin hankali ne
tafi'an wa kana yaqulu allahumma inni a'udhu bika min tafriqatil qalb qila wa ma tafriqatul qalb fala an yuda'a fi kulli wadin ma duniya kenan neman duniya mu abinda muka sa gaba kenan
in ka ga mutum ya shiga siyasa kudi yake so, harkokin kasuwanci kudi yake so, alhali mutanen da suna kasuwanci ne don su samu abin masarufi. In ka ga mutum ya zo yana noma kudi yake so, ko ba ka bane? Karatun boko ma kudi ne, karatun addini ma ya zo har islami ko wani NCA dinsa kudi yake so. Komi ya koma kudi. Ya ce rarraban zuciya kenan, saboda babu natsuwa. Hankalinka kullum ba kwance yake ba, kana so ka kamo, kana so ka kamo nan, kana so ka kamo nan, kuma ba za ka kamo din ba mutuwa za ta zo maka tab. Wannan shi ne darasinmu na gaba insha Allah ta'ala. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.